shafi'i, hadisi ne wanda yake ya tabbata, hadisi ne sahihi, yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i da Musnad Imam Ahmad, hadisi ne hasan. Yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sujjadarsa yana cewa subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama, sarki ya tabbata ga Allah ma'abocin kasaita, al jabaruti ma'abocin kasaita, wal malakuti ma'abocin cikakken mulki, wal kibriyai ma'abocin nuna isa, ma'abocin nuna isa, wal azama da girma. Saboda Ubangiji ta'ala ya sifantu da siffar الجبر الجبروت شيني القهر وهو القاهر فوق عباده يا فكرفن قوة يا وتويكن يغلب اكن قوة شيني معنى الجبروت والملكوت وتو ملكوت دغ الملك ني ونن واو ده تاء دين ده اكاي تيكي قراوا الملكوت على وزن فعلوت duk abin da yazo ala wazni fa'alut yana nan mubalaga da wawun din da tawun din dukkan su ana ƙara su da lil mubalaga, wato a nuna maka isa matuƙa ga wannan sifa din. Ubangiji ya isa matuƙa wajen jabarutin sa, ya isa matuƙa wajen malakut din sa, mulkin sa, ya isa matuƙa wajen abin nan kibriya din sa. Saboda Ubangiji ta'ala zil jabaruti ma'abucin abin nan kasaita wal malakuti da mulki wal kibriyai da nuna isa wal azamati da girma, wangiji ya sifantu da waɗannan sifofi, kuma babu wani mahaluki da ya sifanta da irin wannan sifa ala wajhil kamal illallah, shi kadai ne ya sifanta da waɗannan sifofi ala wajhil kamal, a bisa fuska ta kamala. Ta yiwu wani a ce da shi yana da jabbar ne, a ce da shi wani jabbiri ne, ko a ce da shi wani mai sarauta ne, ko wani mai girma ne, mai nuna isa ne, amma ba bisa sifa ta kamala ba, ba bisa sifa ta cika ba. Ubangiji ta'ala shi yake da waɗannan sifofi sifatul kamala, shi yasa mutumin da yake da girman kai akan ce ya ari wato sifa ta Ubangiji. Ubangiji shi zai nuna isa, shi zai nuna yafi kowa, amma wani ya rika nuna mutane shi yafi kowa, babu shakka wannan ya ɗauki sifa, ya ɗauki sifa ce ta Ubangiji, gwadon Ubangiji ne ya fawa kansa, saboda ya jawo wa kansa. Waɗannan kalmomi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗar su a cikin addu'a ta ruku, da za mu ga tasbihi ne, girmama Ubangiji ne. Saboda kalmar da ya abinda ya amfani da shi ta du'a'ur ruku, wannan kawai ya zo ne a cikin hadisin Aisha kamar da kuka gani, rabbi ighfirli, sauran duka tasbihi ne da girmama Ubangiji. Akwai bambanci tsakanin du'a da tasbih. Addu'a shine ka roki wani abu Allah ya maka wani, kamar rabbi ighfirli. Tasbihi kuma ka yabo da girmama Ubangiji, wannan shine ake kira tasbihi. Saboda haka in ya ce du'a'ur ruku, abin za ka ɗauka duk addu'o'i ne, kuma za ku cewa addu'ar a ciki, kawai ya zo da hadisin Aisha kawai, sauran duka tasbihi ne da sana'a da tamjidi da tahmidi da girmama Ubangiji ta'ala, wanda wannan shine ake yawan yi ma aka fi ma a cikin ruku sama da addu'a. Shi yasa wasu malamai suka ce ba a hana addu'a a ruku ba, amma an fi son a yi ta'zimin Ubangiji. Shi yasa hadisin a Ibnu Abbas ya ce fa amma ruku fa azimu fihi rabb, ku girmama Ubangiji. An baci wannan ba wajen ba addu'ar ba, amma an fi son wannan din, shi yasa aka ware shi da abin nan. Kamar yadda ita kuma addu'a, ita kuma sujjada din ba wai ba a san a yi addu'ar a ciki ba, amma sai aka ce ba a san a girmama Ubangiji a ciki ba, amma sai aka yi maganar addu'a. Saboda a wannan lokacin akwai wata dama da bawa yake da ita ne ta yi addu'a a karba masa, sai aka yi kwadaitar akan yawaita addu'a. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce aqrabu ma yakunu rabbi rabbi ma aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksiru fihi min ad-du'a. Lokacin da bawa yafi kusa da Ubangijin sa yana sujjada, don haka ku yawaita addu'a a ciki. Don haka kowanne sai aka ambaci abinda aka fi so a yi, abinda aka fi kwadaitarwa a yi. A ruku'u ba a hana a yi addu'a ba, amma an fi kwadaitar da kai ka yi tasbihi, ka yi tahmidi, ka girmama Ubangiji a cikin sa. A sujjada ba wai an hana yin tasbihi ba ko girmama Ubangiji, amma sai aka kwadaitar da kai akan kai addu'a. saboda haka ita addu'a din a wannan lokaci ana ansa ta saboda haka wannan shine don haka kalmar du'aur ruku za ta sa wani ya ce da abin da za a ambata anan addu'a ce to galibi yakan yi amfani da kalmar du'a amma ba wai komai ya fada addu'a bane galibi tasbihi ne ba wai addu'a ba ko sana'a ne da tamjidi amma kalmar addu'a din yana amfani da ita haka watakila za ga cewa ko wata ruwaya daya ko biyu da ta zo da maganar addu'a din amma sauran lafazan da za ga tasbihi ne da girman ubangiji a anan zamu dakata idan muka fada daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.